إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شاتقص رمضان هجرة تدود دريهود أربعين دشدة ديدي دشاتقص غواتم أكو شكرا تدود بيد شرين دبيا منا قسم تكير سورة الشورى زامة شكبرة آية تقوم شابق آية إن شاء الله wannan karatun yana dauke da bayani akan mai tsara ibada yana dauke da bayani akan mai hakkin ya tsara ibada wannan suran suratul shura yana daga cikin abin da kake banta da bayanin sa dan kowace sura da irin abin da Allah ya saka mata akwai abin da Allah ya saka ma kowace sura na wata falala ko kuma wani ilimi wanda ba mamaki ba za ka same shi a wata suran ba to wannan yana daga cikin ilimin da Allah ya keɓanta suratul shura da shi kuma yana daga cikin abin da ilimin da ya fi girma wanda Allah yake karantar da mu a wannan sura saboda kowace sura akwai saƙon Allah da yake isarwa gare mu kowace sura suratul shura idan ma akwai saƙon da Allah yake isarwa gare mu to ka sani wannan yana daga cikin su wato shine mai tsara ibada waye ke da ikon ya tsara ibada to wannan suran tana dauke da bayani akan haka amma da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da kafirai iri-iri akwai waɗanda suke musanta za a tashi a bayan mutuwa ba sai dama za a tashi ba kai ba ma haka ba ba su ma yarda duniya za ta kare ba ina ce sai duniya ta kare kafin za a sake tashi to su ba sai dama duniya za ta kare ba akwai waɗannan kafiran saboda haka zaka ga alqur'ani yana magana game da kowane nau'in kafiri kowane kafiri ga irin amsar da Allah yake bashi to sai Allah ya fara magana game da su kafin iso ga wannan matsala yace
Allahu allazi أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب
الله الذي أنزل الكتاب الله شيني وند يسوكر دا القرآن الله شيني يسوكر دا القرآن كوبا باوي أنسوكر دا القرآن نصبو دا كاراتو أين شائي بني الله يجيب الحق سبو دا قسكياني والميزان kuma saboda me? Saboda adalci. Me yasa aka saukar da Al-Qur'ani? Saboda tabbatar da gaskiya kuma saboda tabbatar da adalci. Anzalal kutuba muqtarina bil haqqi. Allah ya sau ba ma littafin Al-Qur'ani kadai ba. Duk wani littafin da Allah ya saukar da shi ya saukar da shi ne saboda me? Gaskiya. Saboda tabbatar da gaskiya. Shi yasa ake kawo Al-Qur'ani kuma saboda tabbatar da adalci. Ku kaga wannan shine hikimar tashi bayan mutuwa. Shine Allah ya ce ma'idrika Allah sa'ata qarib. Ya ma akai ka sani wato ba mamaki fa sa'ar karshe din duniya din nan ma tana kusa. Sa'ar karshen duniya tana kusa. Saboda haka yasa akwai malaman da suke ganin anzalal kitabi yana daukan ma'anar anzalal kutuba. Musamman saboda suratul hadid aya ta 25 nan ma Allah yayi maganar da yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'akumul kitaba. Yace alkitaba sai yace wal mizan. Kaga ba alqur'ani kadai bane ashe. Duka manzannin Allah. Allah yace yayi ko manzanninsa bil bayyinati da hujjoji bayyanannu wa anzalna ma'akumul kitaba muka saukar da litafi tare da manzanni wal mizana da adalci. To kaga inda duka ga Allah ya takawo al mizan ina nufin al-adl. Wannan shine abin da malaman tafsiri suke tabbatar saboda tsarin larabci. Idan Allah ya ce ya saukar da mizani ina nufin ya saukar da adalci. Haka kenan idan dai za a tabbatar da adalci to labudda a samu tashi bayan an mutu. Domin kai kana gani akwai mutanen da sun yi zalunci kuma sun mutu ba a hore su ba. Akwai wanda an cuce shi ya mutu ba a karba masa haƙƙi ba. To idan da a ce babu lahira kaga rayuwar duniya ta zama shirme. Ya zama an gina ta akan zalunci kenan kawai. Azzalimi zai yi zaluncinsa kuma ya wanye ya kai labari. Sai Allah ya ce a'a ai abin da yasa yake saukar da Al-Qur'ani ya saukar da litafai daga cikin su akwai Al-Qur'ani saboda me? Saboda ya tabbatar akwai gaskiya. A tabbatar da gaskiya ga mutane wato a gaya maka cewar wannan ne mai kyau wannan ne mara kyau kaga zamu daidaita tafiyarmu. Sannan kuma idan aka samu wani ya cuci wani fa a tabbatar da adalci. To dalilin saukar da Al-Qur'ani kenan kuma dalilin duniya a ce za ta kare sannan kiyama ta tsaya saboda tsaye da adalci. Wanda aka cuce shi kaga za a rama mishi. Amma in ba a yi hakan ba inda a ce babu lahira to gaskiya rayuwar duniya da ta zama shirme. Ya zama shirme wanda Allah da kansa ya faɗa. Allah da kansa ya faɗa a suratul mu'minun yace afahasibtum annama khalaqnakum abasan. Yanzu kuna tsammanin mun halice ku kawai a halin wasa kaga halin shirme kenan. Don haka mai karfi yana iya buge mara karfi ya samu abin da yake so. Wa annakum ilaina la turja'una ba za ku dawo gare mu ba. Haka ba zai yiwu ba. To haka nan kuma ya faɗa a suratul dukhan wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ba mu halicci sammai da ƙasa da abin da ya zo a tsakanin su a halin masu wasa ba. Ba wasa ba ne. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi. Ba mu halicce su ba sai don gaskiya. Walakin aksarhum la ya'lamuna sai dai mafi yawan mutane ba sani ba. Sai Allah ya ce to inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Ranar rarrabe hukunci shine wa'adin da Allah ya musu gaba ɗayan su. To kaga kenan lallai akwai lahira. Kuma ba ma sai an gaya maka aya ko hadisi ba. Wannan misali kadai ya isa ka gane cewar inda babu lahira to da halittan duniya shirme ne. Da halittan duniya shirme ne. Saboda a duniya muna ganin azzalumai suna shanyewa. Mutum ya cuci bayan Allah kuma ya tafi har ya mutu ba a karɓa musu haƙƙinsu ba. Kaga kenan ya ci bulus ko? Inda babu lahira shikenan duniya ta mar su kuma duniya bata musu ba. Shi yasa in ka ɗauki Allah ya yi duniya kan wannan tsari to kamar kana cewa Allah mai wasa ne ya zama shirme. to saboda Allah ya tabbatar da adalci sai Allah ya ce akwai lahira me yace a gaba
yasta'adlu biha Allah la yu'minuna biha wallazina amaru mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haqq ألا إن الذين يمارون بالساعة لفي ضلال بعيد
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ودن دباسا قسكن تأقوي لاهرة سيسنا قققو تزوان تا سوى دا إزغلان شيء من زوان الله دا النبي يتشي لاهرة نزوى يتشي ميسا باقو بباني تزوى قو بباني بمنا تكاقا إزغلان شيء ce to kaga wadanda ba su yadda akwai ta ba har ma gaggauta zuwan ta suke yi sai Allah ya ce wallazina amanu amma fa wadanda suke da imani mushfiquna minha masu tsoron zuwan ta babu shakka duk mutumin da yake da imani a zuciyarsa yana tsoron zuwan lahira duk mutumin da kaga bai tsoron lahira ba shi da imani abinda ma ake nufi da al-ishfaqu da aka ce mushfiquna ba a ce khaifuna ba الإشفاق أشد الخوف تورو سيا كي تورو أكي كنش الإشفاق سوى ذاك إن كسا متن يافو كوا إيماني ذاك غيافو كوا تورو اللاهرة هكا الله يفدا غربدن إيماني كو غربدن تورو دكا كيم قياما سوى ذا باك تبا يدتشي واكا غم تاند سوى ذا أبين دما كي بكا ما سنكو الله يكربا كو بكربا با سوى ذاك الله يكي متاني كشي بيوني waɗanda ba su yi imani da ita ba suna gaggauta zuwan ta saboda izgilanci waɗanda suka yi imani da Allah ba mushfiquna minha suna tsananin tsoron lahira wa ya'lamuna annaha al-haqq kuma sun san cewa lahira gaskiya ne sai Allah ya ce ala ku sani innal ladina yubaruna fi sa'a waɗanda suke mako kwanto game da sa'ar ƙarshen duniya masu kokwanto kawai Allah ya ce lafi dalalin ba'id waɗannan suna cikin bata mai nisa kaga Allah ya nuna ka daina ma shakka maganar lahira tana nan an riga an gama komai kai kadai ake jira saboda ka tafiya ake ba dare ba rana Allah ka sanu isa an tafiya kuma ba anan kadai ba alqur'ani ya nuna mana cewa in dai mutum yana da imani to wallahi yana tsoron lahira yana daga hanyoyin da mutum zai iya gane yawan imaninsa gwargwadon imaninka gwargwadon tsoron lahira da za ka yi kaga anan abin da ya faɗa wallazina amanu mushfiquna minha haka kuma suratul mu'minun aya ta 60 Allah ya ce wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un Allah ya ce waɗanda suke aikata duk abin da za su yi yu'tuna ma atau kaga ma wai karka dauka kafi kowa sallah kafi kowa karatun qur'ani kafi kowa azumi yu'tuna ma atau duk abin da suka yi komai kansa suna yin sa ne wa qulubuhum wajila zukatan suna kaduwa annahum ila rabbihim rajuna cewa su masu komawa ne ga Allah don haka yasa suna tsoron yanayin da za su hadu da Allah shin ayyukan nasu an karba ko ba karba ba Allah ka gafarta mana me Allah yake gaba
Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul aziz
Allahu latifun bi ibadihi Allah mai tausasawa ne ga bayinsa Allah mai tausasawa ga bayinsa wato yaltufu bil abdi Allah yana tausasa ma rayuwar bawa me yake nufi da tausasawa malamai suka ce yuqaddiru lahu min at-taysir ma la yaqdiru lahu ala bali Allah yana maka saukin da baka taba zamanin shi ba baka taba zamanin shi ba kuma taba sanin shi ba yanzu misali akwai ni'imomin da ka sani ai ko akwai ni'imomin da ka san Allah ya maka to wallahi akwai ni'imomin da Allah yana maka a yanzu baka ma sani ba kuma ba za ka sani ba sai dai a kiyama baka ma sani ba to wannan ni'imar da Allah yake maka a ɓoye wanda baka sanin ba ba mamaki ba za ka sanin ba wannan shi ake nufi da lutfullahi bil abdi in kaji an ce ma Allah al-latifu ma'ana take nan Allah mai tausasawa ga bawa saboda kai sa malamai suke cewa al-latafa tu'tabaru kinaya an taysir al-umuri asali abinda ake nufi da al-latafa shine tausasawa wato kamar kinaya ce ana nufin Allah mai sauwaka al'amari ga bawa ne Allahu azza wa jalla latifun bil ibadi kullihim kuma in ka lura da abin da ya faɗa nan ai bai ce musulmai kawai ba Allah mai tausasawa ne ga bayinsa kaga kenan ga mutane gaba ɗayan su saboda ka asali in aka ce ma Allah al-latifu da al-latifu da al-barru ma'ana su guda biyu da al-latifu da al-barru amma kalmar al-latif tana ma'anar ni'ima da Allah ya maka a boye ne wanda baka ma santa ba saboda kai sa kalmar al-latifu ta fi nuna ni'imar da ta buya ga bawa saboda kai da aka ce lutfullahi bil abdi ana nufin birruhu lahu saboda ka yana nuna cewar kirkin Allah ga bayi akwai ke babbe sannan akwai kuma wanda ya ga mai kowa wannan Allah yana magana ne game da mutane gaba daya saboda ka Allah yana tausasa ma ɗan adam gaba daya da mumini da kafiri yana yi a duniya yana yi a lahira saboda ka da ya faɗi wannan sai ya ce yarzuqu man yasha'u Allah shi yake azurta wanda ya so wa huwa al-qawiyul aziz Allah mai ƙarfi ne Allah mabuwayi ne babu abin da ya gagara Allah to idan ka koma ga fassaran da malaman farko suka yi ma kalman nan al-latifu suna ne babu shakka yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala ingantattu saboda haka zaka dana cewa Abdul Latif al-latif wasfullahi ana siffanta wani kirki na Allah ta wannan suna nashi al-muhsinu ila ibadihi fi khafa'in wa satrin wannan ita ce fassaran al-Imam az-Zajjaj wato yana cewa Allah shi yake ni'ima yake kyautatawa ga bayinsa ya kyautata a koye kuma ya rufe wannan kyautatawar yanda mutum wani ma ba zai iya ganewa ba shi yasa aka ce min haisu la ya'lamu ta inda mutane ba sa ma sani saboda ka Allah shine al-musabbibu lahum asbaba ma'ishatihim Allah shi yake sababta hanyoyin rayuwa na ɗan adam min haisu la yahtasibun ta inda mutane ba sani ba wannan aya da muka karanta da Allah yake cewa الله لطيف بعباده تنا كما دا آية تأوك سورة الطلاق ويرزقه من حيث لا يحتسب إذن كان سنك فسر ما اللطيف تو كتوك وانشن كتوك دورا أنا منين اللطيف الله مي أزر تباوى تئند بسنبا شين اللطيف أما معنى كلمة كيس ايه شين مي توس ساوى kaga tausasawarsa yasa yayi maka ni'imar baka ma san yayi ba yayi maka wannan ni'ima baka ma san yayi ba babu shakka malaman sunna sun yarda al-latifu yana daga sunayen Allah sannan kuma ka san sunayen Allah wato suna da jinsi zaka samu wannan sunan ya kusa da wannan suna saboda haka malaman sunna suna hada sunayen a wuri guda idan aka ce ma Allah al-latifu da al-barru da al-muhsinu da ar-razzaqu shi yasa sai da Allah yace Allahu latifun bi ibadihi ai kaji sai yace yarzuqu saboda arzikin Allah yana daga tausasawar Allah ga bayi saboda ka da al-latifu da ar-razzaqu da al-muhsin da al-barru duk suna tare illa kawai kowanne suna na Allah yana ishara ga irin abin da Allah yake banta da shi ta wannan gefe saboda ka in aka ce ma Allah ar-razzaqu Allah mai azurtawa ai akwai hanyoyin azurtawan da yawa idan aka ce ma Allah al-latif Allah mai tausasawa zai baka arzikin amma baka ma san ya baka ba so kaga al-latif shine a baka arzikin a koye yanda baka ma sani ba idan aka ce al-muhsin Allah mai kyautatawa kaga duk wata ni'imar da Allah ya bama dan adam wannan ni'ima tana shiga karkashin sunansa al-muhsin idan aka ce ma Allah al-barru zaka samu duk waɗannan sunaye suna da alaka ta wajen ma'ana don haka ibnul qayyim jawziya akwai littafinsa da ake kira Shifa'ul Alil a juz'i na farko shafi na 147 yace wa ismuhu al-latifu yatadammanu sunan Allah al-latifu ya kunshi ilmuhu bil ashya'i daqiqa Allah ya san ilimi kanana makuran ilimi wato komi kankantar ilimi Allah ya san shi wanda dan adam ba zai iya sanin shi ba yace wa isaluhu ar-rahma bi turqil khafiyya idan kana so ka san hakikanin ma'anan al-latifu shine wanda ke da ilimin boye kuma wanda yake isar da ni'imar sa ga bayi a fakaice a boye wannan shine al-latifu saboda haka a littafin sa littafin nuniya yana juz'i na 85 da ya rera waƙoƙi yace wa huwa al-latifu bi abdihi wa li abdihi wal-lutfu fi awsafihi naw'ani kaga yace Allah mai tausasawa ne ga bayi wanda kamar yadda yake faɗa Allahu latifun bi ibadihi Allah mai tausasawa ne ga bayi gaba ɗayan su sai yace kuma tausasawar Allah iri biyu ce sai yace idraku asraril umuri bi khibratin ya san sirrin kowane al'amari cikin sa da waje saboda haka komi ɗankantan abu Allah ya san sirrin sa ya san zahirin sa ya san baɗininta ya san baɗinin sa wannan shi ake ce ma al-latifu yace wal-lutfu inda mawaqi'il ihsani sannan kuma duk sa'ilin da zai maka kyauta idan Allah zai maka kyauta kafin ya aje kyautan sai ya tausasa maka wato kyautar tana tarar da wata kyauta Allah mai dora kyauta akan kyauta wanda shi ke nufi da lutfuhu shi yasa yace fayurita izzatahu wa yubdi lutfahu yakan nuna maka buwayarsa sannan yakan nuna maka tausasawan ba shakka Allah yana koyi ni'imarsa shine al-latif amma ba lalle bane a koda yaushe ya zama ni'imar an boye ta ana iya bayyana ta amma wal abdu fil gafalati an da sha'ani alhali shi dan adam ya gafalta baya ma tunawa saboda gafalci saboda ka akwai ni'imar an yi maka ita a bayyana take amma kuma saboda gafalta dan adam baya maganinta to malamai suna bada misali da farkon halittan ka Allah ya yi shi ne al-lata abin nan bi latafatihi misali lokacin da aka halicci jinjiri aka sa shi a mahaifa wanda alqur'ani ya gaya mana fi zulumatin salasin duhu uku kaga ba mutum magana haske to wannan a duhun fa Allah ya gama kirarka duk inda kake jin kana da kyau da waye kiran nan an yi shi ne a duhu duhun ma guda uku in ji Allah amma wannan duhun bai hana Allah ya ga inda ya dace ya gyara maka kira bai hana Allah ya gani saboda haka Allah ya tsaga ma idanu ya fitar da hanci ya fitar da hannuwa da kafafu duk a duhu ni'imar da duk kake gani na halittan kannan a duhu guda uku Allah ya yi to maganan Ibn al-Qayyim al-Jawziyya kenan yake cewa ai abin da ake sa ake kiran Allah al-latifu yace idraku asrarul umuri bi khibratin saboda Allah ya san sirrin al'amura yana da kwarewar komai zahirin sa da batini saboda haka babu duhu da zai hana Allah cimma manufarsa illa dai shi dan adam ana yi yana cikin gafalta sai malamai suka ce to lokacin da Allah ya halice kana jinjiri da kake zaune a cikin mahaifiya yanzu kaga kamar da muke duniya nan ai ba yadda za a ce baka samu zazzabi ba baka samu ciwon kai ba to shi jinjiri ba rashin lafiya ne to wallahi Allah ya dauke jinyarsa duk da kajin mata na cewa za a je rigakafi za a je awu za a wannan da wanda ta je da wanda ba ta je ba tsaron baya hannun likita yana wurin Allah babu mai tsare jinjiri a ciki in ban da Allah babu shi saboda ka tsaron jinjirin yana wurin Allah wannan jinjiri yana jin daɗin zama saboda ka har ma akan ce wai likitoci sukan ga lokacin da yake dariya misali idan an yi sukani zaka ga har ma dariya yake yaro yana cikin mahaifa yana dariya to da wa yake wasa mun da waye ke wasa kaga ba da kai bane amma Allah ya bashi dadin zaman Allah ya sauwake mar ta inda yake more rayuwarsa to wannan kenan sannan kuma Zainab bashi abinci dan in ba abinci yaron zai mutu ai to kuma kaga Allah ya tsaga mar baki ya tsaga mar hanci ya bashi kunnuwa amma da yake lokacin aikin su bai yi ba sai Allah ya kyale su sai ya fitar da abincin ta hanyar cibiyarsa ya hada jikinsa da uwar ta cibiya ta nan yake samun abin da zai ci gurgurdan abin da yake bukatarsa kuma ita uwar ba za ta iya bashi fiye da kima ba bare yayi amai saboda control din baya gurinta yana gurin Allah kaga waɗannan nimomi ne da ba ma ganin su kuma dan adam ya gafalta inji Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ba ka ma tunanin su gaba daya saboda haka kai dai kawai kana duba ni'imar zahiri ba ka duba ni'imar batini saboda haka sai Allah ya fara da me bayani akan ni'imar batini kafin ya bayyana maka ni'ima ta zahiri shi yasa yace yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyu al-aziz kaga sai dai bayyana ni'ima ta batini to Allah yana ba mu jinjiri abinci a koye ana nan ya riga ya baka kunne ya baka ido ya baka ji yanzu ka duba Allah ya maka kyautan abu tun baka iso inda zai yi amfani ba ya baka ido lokacin ido ma ba zai yi amfani ba ya baka kunne a lokacin da kunne ba shi da amfani ya baka hanci a lokacin da hancin ba shi da amfani amma don Allah ya gwada maka akwai Allah akwai Allah ai baka zo duniya ba aka ma hanci ashe wanda ya maka hanci ya san inda zaka kafin ka zo kuma ya tara iska saboda ka ana haihuwarka kana sheda da ka bude hanci sai iska ya shiga ana haihuwarka da ka bude ido sai haske ya shiga ana haihuwarka kunne sai fara aiki shin wanda yake da tunani ya ce babu Allah wanda ya maka abun fa yayi maka shi tun baka zo duniya ba wannan shi ake nufi da al-latafa saboda haka Allah ya shirya maka zaman duniyan tun baka ma zo ba domin inda ka zo duniya babu hanci kuma gashi mutanen duniya suna shekan numfashi kaga mutum ya shiga bala'i mutum ya shiga bala'i to amma sai Allah ya ma hancin kafin ma ka zo duniya ya maka idanu kafin ma ka zo duniya ya baka kunnuwa kafin ma ka zo duniya to kafin ma haka din sai Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da zaka fito sai tattara wani ilimi na ilhama sai ya zuba ma jinjirin wannan ilimi na ilhama saboda ya taimaka ma jinjirin baya bukatan karantarwan dan adam baya bukatan ai in aka ce bako ya zo gari ya kamata a karantar da shi abubuwan da ke faruwa in jinjiri ya zo duniya sai a ce to anan duniyar fa sai an ci abinci kuma abincin nan da baki ake ci sai an bude a sa a tauna kaga duk sai an koya mar ko amma Allah ya ce kar wani ya koya mishi da Allah ya ta sai ya dura ilimin ilhama a kwakwalwarsa jinjirin yana fitowa sai Allah ya ce ka tsala ihu sai ya kama kuka kuma duk sa'ilin da abin da zai iya cutar da shi ya taba shi to zai kuka kaga alamar da zai karantar da mu yana da bukatar kulawa ana daukan nono aka sa a bakinsa Allah ya ce dama da an sa ka tsotsa saboda ka ana saka mai nono sai kaga ya kama tsotsa sai shiru ya sanya tsotsa waye koya mishi wallahi in aka ce zaka kirga ni'imar da Allah ya ma a koye to babu shakka ba zaka taba iyawa ba har abada ba zaka taba iyawa ba wannan shine abinda Allah ya tsara kuma malamai suka ce karka dauka ma daga wannan lokaci Allah ya barka a'a da ya tashi fitowa Allah bai bashi hakora ba me yasa kai tunani saboda me latafatullahi tabaraka wa ta'ala da jinjirin nan ya zo da hakori 32 da uwarsa ka shiga saboda cizon ta zai ringa yi amma Allah sai ya hana shi hakori a lokacin tunda tana taimakonka to kai karka cuce ta amma yau da gobe sai ana bashi hakoran daidai bukatan jikinsa har dai ya kai lokacin da za a bashi turmi saboda ya kai ya tauna kashi to haka Allah yake bi da rayuwar dan adam stage by stage kowane stage akwai ni'imar da yake saukan madan adam wanda bai saukar da shi a da ba haka yake gudanar da rayuwarka har ka gama duniya har dan adam ya ba duniya saboda kai sai Allah yake Allahu latifun ai bai ce yayi ya gama ba Allah mai tausasawa ne da'iman ga bayinsa sai Allah yake yarzuku man yasha Allah yana azurta wanda ya so wa huwa alqawi Allah mai karfi ne alaziz Allah mabuwayi ne to me Allah yake mana a gaba
man kana yuridu harsa lakhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsa dunya nutihi minha wa ma lahu fi akhirati min nasib
man kana yuridu harsa al-akhirah wanda ya kasance bukatarsa ita ce rabo na lahira idan aka ce al-harfu as-sawabu rabo na lahira akwai mutumin da bukatarsa ya samu lahira to idan bukatarka ka samu lahira ne Allah ya ce nazidu lahu fi harsihi za mu yi markari a rabon nasa don haka yasa duk sa'ilin da zaka yi aiki kai niyyar lahira ka daina ma niyyar duniya idan kai niyyar lahira sai Allah ya baka duniya da lahira ka ji hikimar Allah wato Allah yana duba zukatan mu ai ya sani ya sani saboda haka idan niyyar ka samu duniya ne Allah ya sani idan lahira ne Allah ya sani man kana yuridu harsal akhirah wanda ya kasance yana nufin ya samu rabo na lahira nazid lahu fi harsihi za mu yi masa ƙari ga rabon da zai samu wa man kana yuridu harsad dunya wanda ya kasance yana nufin ya samu rabon duniya nuti min hami za mu bashi a duniya to kaga ai duniya da lahira duk na Allah ne wa inna lana lal akhirata wal ula lahiran da ta farko duk namu ne saboda kaga tsarin da Allah yayi kuma kaga wannan tsari ba za a canza shi ba Allah yana gaya mana tsarinsa an riga an gama tsarin Allah shine idan kana son idan kai aiki saboda ka samu lahira to Allah zai baka duniya da lahira kuma abinda zai baka a lahiran yafi aikin ka idan kana son duniya kadai Allah zai baka duniya to kuma in ka lura ba musulmi kadai ba har da kafirai saboda ka zaka ga kafiri yana tsafi yana ganin biyan bukata kar ka dauka wai tsafin ne ya bashi Allah ne ya bayar ya biya mar bukatan tunda bukatarsa duniya ce sai ya biya mishi inda a ce tsafi bai ci da matsafi bai ci gaba da yin tsafi ba saboda ka duk wanda kaga yana tsafi yana ganin yana ci ne amma kuma fa idan mutum ya zama niyyarsa duniya ce kadai mai Allah ya ce wa ma lahu fil akhirati min nasibin shi fa wannan ba shi da wani rabo a lahira Allah ka tsare mu to kar ka dauka wannan ya shafi kafirai ne kadai wallahi wannan in ka dubi tafsirai kar misali tafsirin al-Imam Shawkani shine Fathul Qadir yana juz'i na farko shafin 652 yace al-ayatu waridatun fin nasi alal umumi wannan ayat ta zo ne ta game mutane karkaf sai yace kafirihim wa muslimihim da kafiri da musulmi saboda kar ka dauka kafiri kadai yake fada har da musulmi don duk mutumin da zai yi aiki saboda ya samu duniya to kare tsammanin a lahira yana da rabo ba zai yiwu ba kuma wallahi wannan shine abin da al-Imam al-Qurtubi ya fada in ka duba tafsirin sa al-Imam al-Qurtubi yace zahaba aksarul ulama'i ila anna hadhihi al-aya mutlaqa galibin malaman tafsiri sun tabbatar wannan ayar tana magana ne akan kowa da musulmi da kafiri in dai kana son ka samu lahira to kai niyyar lahira kullu in ko kai niyyar duniya kake so ka samu aiki Allah bai ce ba zai baka ba amma dai kar kai tsammanin a lahira kana da lada babu shi kuma annabi ya fassara babu shakka akwai hadisi da aka samu daga manzon Allah na daya hadisin Ubay ibn Ka'ab حديث أبي بن كعب annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amila minhum amal al-akhirati lid-dunya. Da Allah ka fahimci wannan larabci na manzon Allah
sallallahu alaihi
wasallam. Man amila minhum amalan, man amila minhum amal al-akhirati, wanda yayi aikin da ake yin sa na lahira lid-dunya don ya samu duniya, lam yakul lahu fil akhirati nasib. Manzon Allah yace ba shi da rabo a lahira. Wannan annabi ne da kansa ya faɗa, babu wanda ya isa ya canza wannan magana. Mutum yanzu misali idan ana tilawar alqurani, don me ake tilawa? Ibada ce ta lahira, ko ba haka bane? To zaka samu wani zai hacci nike yake, hacci nike yake, in kana son ma sauka 10,000 ne, to idan ya sauka sai aka bashi 10,000, wannan saukar don me aka yi ta? To kada yi tsammanin a lahira idan ana rubuta ladan wanda ya sauke alqurani za a kira shi, kar ba yi tunani. Saboda aikin lahira ya yi shi don duniya, kuma Allah ya bashi 10,000. Ka ga magana ta kare ko? Ai, shi ne abin da Allah ya ce, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi, wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha. Za mu bashi. Akwai wanda ma yake cewa, to ka ga Abu, akwai abin da ma musulunci ya halatta, babu shakka an halatta, don akwai abin da shari'a ta halatta. Kamar misali, mutum ne yana da mahaifi ya manyanta, ba zai iya tafiya umra ba, ba zai iya zuwa aikin hajji ba, saboda haka shari'a ta yarda a nemi lafiyayye a yi tsada da shi ya je ya yi hajji a madadin wannan tsohon. Halal ne. To kai ka taɓa zuwa aikin hajji domin sharaɗin wannan ibadar kenan. Wani ba zai yi ma wani hajji ba, wani ba zai yi ma wani umra ba, sai fa idan shi ya taɓa yi. Saboda haka sai ka ce ka yadda za ka je ka yi wannan hajji, sai aka ce to za mu baka 5,000,000, sai ka karɓi 5,000,000 ka soke, aka hau jirgi aka je aka yi aikin hajji an gama. Sai a lahira ana kirga hajjin mutane, sai ka ce akwai wanda na je na yi ma wani, a ce to ai wani kai ma, yaya kuma za ka zo nan kana neman lada? Ka yi an biya ka, ka ga wanda ma Allah ya halatta kenan, bare abin da ya zama to bid'a. Allah ya samu gadi. Da wannan hadisi na Ubay ibn Ka'ab yana Sahihul Jami' Saghir, hadisi na 2825. Akwai riwayar al-Imam Bayhaqi da annabi yake cewa, faman amila minhum amalan bi amalil akhirati lid-dunya falaysa lahu fil akhirati min nasib. Duk wani aikin da ake yi a samu lahira, idan mutum yayi shi don ya samu duniya, ba shi da rabo a lahira. Alal misali, ana tona kabari saboda a samu lada, babu shakka, kuma halal ne, kamar da shi ya zama sana'a, ka ka tona a biya ka. Amma idan ka tona aka biya ka, idan aka tashi a lahira sai ka ce to ina lada, wuni nake in kwana a makabarta ina ta tona ramukan mutane, ba ana baka kuɗi ba? A kaga an gama. To amma wanda ya tona kabarin domin Allah, to kaga shi zai samu ladarsa a ranar tashin kiyama. Saboda haka yasa Ibn Usaymin yake gargaɗin mu a littafin ya tafsirinsa, in ka dubi tafsirin wannan ayan, yana juz'i na 13 shafin 514, yace man arada al-akhirah hal tafutuhu ad-dunya. Idan kai niyyar lahira kadai fa, kamar misali kai niyyar ibada, kai niyyar tilawar al-Qur'ani saboda lahira, za ka yi karatun alkur'ani saboda lahira, za ka yi abubuwan addini saboda lahira, kurum babu niyyar duniya sam-sam. To ko da ba ka yi niyyar duniya ba, Allah ya ce zai baka duniya. To ka ji ribarta. In ba ka yi niyyar duniya ba, sai Allah ya baka lahira da duniya. In ka yi niyyar duniya, sai Allah ya hana ka lahira. In ka yi niyyar lahira, sai Allah ya baka duniya da lahira. Allah ka ba mu mai kyau, duniya da kiyama. Sai ya ce amlahum shuraka,
amlahum shuraka ushra'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah wa laula kalimatu al-fasl laqdiya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum 'adhabun alim.
Allah ya ce amlahum shuraka ko dai suna da abokan shirka ne suna da abokai dake musu shirka shara'u lahum min ad-din wadanda suke tsara musu ibada ta addini ma lam ya'zam bihi Allah wanda Allah bai yi izini da shi ba to wannan aya da ka gani babu wata aya kamar ta a Qur'ani tsarin ta daban ne babu shakka akwai ayoyin da suka zo da bayani mai kamanta amma tsawatarwan ta a fili yake wannan aya duk wani malami da zai magana akan bid'a to wallahi da wuya ya gama bai kawo maka wannan aya ba shine yake nuna maka hadarin bid'a ga rayuwar musulmi Allah ka raba mu da ita Allah ya kira wanda zai tsara ibada ma wani Allah ya kira shi mushriki duk wanda zai tsara ibada idan zaka tsara ma wani ibada to babu shakka ka zama mushriki sai fa idan kana da izinin Allah waye yake da izinin Allah annabawa ne inda zamu zauna muna karanta ayoyi wadanda Allah yayi ma annabawa izini wallahi suna da yawa saboda haka zaka ga annabi ya ce ku yi kaza ku bar kaza da izinin Allah ne saboda haka akwai wani ilimi na musamman da Allah ya ba su yanzu idan wani malami ya kama tsara maka al'amari kai kaza ka bar kaza kaga ba shi da izinin Allah shi yasa da Allah ya magana akan shirka ne sai ce idan babu izinin Allah dan haka sai mu mai da hankali wallahi mu mai da hankali musamman malamai domin sai ka koma ka zama mushriki baka ma sani ba kai kana ganin kana koya wa mutane addini baka san shirka kake dora mutane akai ba ta yaya saboda hadarin kirkiro wata doka a Islam ka tsara wa mutane ibada a Islam ba karamin laifi bane kaga dai Allah ya kira shi shirka bayan ya kira shirka ya nuna mana tsananin fushin shi yaya tsananin fushin Allah yake yace walaula kalimatul fasli Allah yace in ba don alƙawari na jinkiri gare ku ba in ba don Allah yayi alƙawari zai jinkirta azaba ga mai laifi daga kan annabi Muhammad ba sai an je lahira kafin za a mishi yace laqudi al'amru bainahum da an gama hukunci da a lokacin da malami yake tsara wata ibada nan take Allah zai halaka shi saboda ba aikin sa bane wa yake da ikon tsara ibada Allah ne kadai banda Allah babu kowa saboda ka wannan ke nuna cewa bid'a tana da hadarin gaske kuma in ka dubi karshen ayan sai Allah yace kaga da farko yace mai bid'a mushriki ne na biyu Allah yana kushi da shi mai tsanani in ba don alƙawarin jinkirin azaba ba da lokacin da kake bid'a Allah zai halaka ka kaga na biyu na uku fa Allah yace azzalimi ne wa inna adh-dhalimina lahum azabun alim azzalimai suna da azaba mai radadi me yasa aka kira mai bid'a azzalimi ne saboda ya shiga gonar Allah babu wanda ya isa ya ce ayi ko a bari sai Allah babu shi wajibi ne musulmi ya sani da wannan saboda haka a littafin al-i'tisam na al-imamu Shatibi a juzi na farko shafi na 50 al-imamu Shatibi ya ce innal mubtadi'a qad nazzala nafsahu manzalat al-mudahi li shari'i li anna shari'a wada'a shara'i'a wa alzama al-khalqa al-jariya ala sunaniha yace idan aka samu malami yana tsara wa mutane ibada yana tsara wa mutane addini yace da ya so da yaki ya aje kansa daidai da Allah da malamin nan ya so da yaki ya aje kansa ne daidai da Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa yace li anna shari'a wa ba'a shara'i waye tsara mana Islam Allah ne sallah azumi zakka duk wannan tsarin Allah shi yayi sai aka samu kai ma ka taho kana wani tsari ga mutane ku yi kaza ku bar kaza kaga da kai da Allah kun zan daraja guda Allah ka tsare mu wasar huwal munfarid bi zalika li'annahu hakama bainal khalqi fi ma kanu fihi yaqtalifun to shine Allah yake tabbatar da waɗannan abubuwa guda uku a cikin ayan nan kuma abinda zai gwada maka cewar bid'a tana da hadari shine Allah subhanahu wa ta'ala ya fada suratul qasas aya ta 50 yace fa illam yastajibu laka fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum don haka baka raba mai bid'a da bin son rai abinda ransa ya nuna mar yana da kyau sai ce eh mai kyau ne abinda zuciyarsa ta nuna mar babu kyau sai ce mara kyau ne illa iyaka hujjam sai Allah yace wa man adallu mimman ittaba'a hawahu akwai batacce fiye da wanda yake bin son rai ai zuciya ba ta nuna maka gaskiya bi gairi hudan min Allah in babu shiriyar Allah zuciya tana nuna maka bata ne domin abin da yasa ai kafirai suka kiyarda da manzon Allah kenan ya za a yi iyayenmu da kakanninmu da iyayen kakanninmu da kakannin kakanninmu a ce ba su da hankali yanzu an haifi yaro da yafi su hankali kaga zuciya kenan to zuciya za ta fara sama tunanin shirme don haka in babu shiriya tunanin dan adam bata yake kai shi shi sa Allah ya ce inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin misali kawai shine wanda har yanzu mutane suna yi mun sha ba da misali game da wannan ayar misalin sa wanda a yanzu har ana yi wato shine tsara wirdi zaka gani har yanzu akwai malaman da suke rubuta wirdi ga mutane za a tsara maka ibada da ta dace da kai don haka ko kuma a rubuta maka addu'a a gaya maka lakaninsa za a baka wannan zikiri a ce za ka ringa yinsa don akwai wanda zai tawo yana neman kuɗi to kaga ai mun karanta Allahu latifun bi ibadihi ko to ban san yawan malaman da ke bada lakanin arziki da ayan nan ba wannan aya saboda ka zace kaga wannan ayan Allahu latifun bi ibadihi ka je kai ta karantawa sai ka karanta sau 110 kana kaiwa 110 za ka yi kuɗi to shi malamin da ya faɗo wannan ya ɗauki abubuwa guda uku na ɗaya mushriki ne na biyu ɗan bid'a ne na uku azzalimi ne wa ya faɗa ayan nan da muka karanta abubuwa guda uku sun haɗu a kansa dalili kuwa ba ka da ikon ka ce a yi waye ba ka izini Allah ya karanta mana aya ta Alƙur'ani Allah bai ce mu maimaita wannan ayan ba ko Allah bai ce mu ringa maimaita ayan don mu yi arziki ba ba za ka taɓa gani ba ko ba za ka taɓa jin bayanin manzon Allah ba bayani Allah yake mana game da shi kansa da irin ni'imar da ya mana to saboda haka sai wani malami ya ce wannan shine lakanin arziki ka je ka yi sau 110 da ya sanya adadi 100 ya aje kansa daidai da Allah saboda Allah ke da ikon ya bada adadi saboda haka Allah ya ce ku yi azhar raka'a hudu la'asar raka'a hudu magariba raka'a uku isha'i raka'a hudu sallar asuba raka'a biyu waye sai ya tsara wannan in banda Allah to idan kai ka ce za a karanta abu kaza sau kaza to ka daidaita kanka da Allah shi ko Allah duk adadin da ya faɗa akwai hikima kai kuma da ka ce idan an kai 110 me hikimarka me sirrin in kana nufin sai an kai wannan adadi za a samu arziki ya aka yi ka sani kaga an yi ma Allah ƙarya saboda haka yasa malamai suke gargaɗin mu wannan zaka ganshi ƙarara ya zo a fatawar lajina mujallal na 21 shafi na 53 malaman sunna Allah ya musu rahama gargaɗin da suke mana wannan a rubuce الأصل في الأذكار والإبادات التوقيف أصلي دون ذكري دوة الدعاء دوة إبادة الله يابر وكنس تارا واد شيد من زن الله دون ذكري دوة إبادة دوة الدعاء والله أيكن الله نيهي سيكما أنه محمد سوداك بامت من دي إساء ya tsara zikiri ga wani babu shi baka isa ba in kuwa kayi to Allah ya faɗi matsayinka a wannan aya wannan gashi na a fili ƙarara ai tambaya Allah yayi ko kuma in ka karanta ayan zaka gani saboda haka wa Allah ya ubada Allah illa bima shara abinda yasa Allah ya aiko Annabi Muhammad kenan saboda Allah yana da zabin sa yana da zabin sa yana so ayi sallah sallan ga yanda ake so ayi ta ga adadin rakawoyi ga yanda za a yi zikiri ga yanda za a yi hajji ga yanda za a yi zakka ga yanda za a fitar azumi ga yanda za a yi sai turo Annabi Muhammad to idan wani yana da damar ya ringa tsara wa mutane ibada to kaga aiko manzon Allah bashi da ma'ana ba ma'anar aiko annabi Muhammad saboda haka sai malamai suka ce mun gane abubuwa guda hudu ne na daya at-taqyid bi waqti duk wani wanda zai ce ma kai a lokaci kaza idan yace ka je kai kaza a lokaci kaza to da ya fada ka san wannan mutum mushriki ne azzalimi ne mai bid'a ne don idan bai gaya maka hujjarsa ta hadisin manzon Allah ba saboda akwai wanda zai ce maka wannan zikirin da zan baka ba za ka yi shi ba sai ka kwanta wani zai ce masa wannan zikirin da zan baka ba za ka yi shi ba sai wallahi satin da ya wuce wallahi alazim wani ke min tambaya wani ya bashi wurdi ya tafi kogi ya zauna a rafi tsirara akan yashi da karfe 3 dare banda halakakke kuma ya yadda to amma da yake akwai ragowar imani shi yasa yayi tunanin bare min tambaya ka dubi halaka ka tafi rafi da daddare kuma tsirara ka zauna a yashi karfe 3 dare ba mamaki ma ruwa ya kawo tafi da kai to duk wanda zai ce kai kaza a lokaci kaza da ya fada ka nemi istighfarin Allah dan wallahi ka bar layi nabiyu ko ya ce kai sau kaza kuma wannan shine musibar da muke ciki a yau hatta wadanda ke korafi suna tare da sunna wanda zai ce ma ka je kai kaza sau kaza waye baka damar bayyana adadi ya akai ka san in an yi wannan adadin za a cimma biyan bukata yanka adadi aikin Allah ne na uku ayyana waje nan ma aikin Allah ne yanzu kaga wannan kafiri da yace wannan mutumin ya tafi rafi wato wannan zikirin ba za a yi shi ba sai a rafi kuma tsirara sannan a kanya shi to kaga wannan yana kaman korafin ya san wani gaibu saboda kai sa wannan mutumin ba a danganta shi ga Islam kafiri ne babu ko shakka sannan kaifiya duk wanda zai ce maka kar kai kaza sai ka hada da kaza in ba za a hada da kaza ba to a bari dan akwai wanda ma zai baka addu'a yace amma in ka gama dole sai an yanka rago me ya gama addu'a da rago addu'a da Allah yace ud'uni astajib lakum ku kira ni in amsa shi kuma yace sai an hada da rago to kaga ragon me yake dan malami ce la yajuzu lana an naltazima fihi haramun ne ga musulmi abubuwa guda hudu din nan duk abin da aka ce ma ga lokaci ga adadi ga wuri ga yanda za a yi abubuwa guda hudu nan da malami ya fada hankalinka ya dawo jikinka wallahi ka ta san mabarin tafarkin manzon Allah Allah ka tsare mu saboda kai sa Ibn Qayyim Jauziyya yake nuna mana hadarin mu yi tunanin wai za mu iya gyara musulunci yace wannan ba karamin kuskure bane ko ko mu yi tunanin za mu iya haɓaka musulunci da iliminmu saboda haka za mu ƙirƙiro wani abin da babu shi a zamanin manzon Allah kuma wai musulunci amfana da shi farkon littafin ilamul muwaqqi'in a farkon littafin yayi magana akai kuma da ya ci gaba yana mujalla na hudu shafi na 375 sai yazo yayi babi musamman sunan babin kamalu shari'a sunan babin kenan kamalu shari'a wato shari'a ta riga ta cika shari'a ta kammala to idan ko shari'a ta kammala ai kaga kenan babu abinda wani zai iya karawa idan haka yasa mu yana da kyau mu gane me ake nufi da al-yawma akmaltu lakum dinakum idan aka ce an gama addini babu wani gibi da ya rage wanda wani zai iya bada gudunmawa babu shi musulunci nan da ka gani Allah ke gudanar da al'amarinsa shi kadai sai ya ce wa hadhal aslu min ahammil usuli wa anfaiha mutun ya yadda cewar Allah ya riga ya gama komai na addinin musulunci yana daga cikin mafi muhimmancin ilimi wanda ya kamata a samu ga musulmi sai ya ce wa huwa mabniyun ala harfin wahidin wannan an gina shi ne akan kalma daya umumu risalatihi bin nisbati ila kulli ma yahtaju ilayhi al-ibad wato ba za ka tabbata musulmi ba sai ka yadda cewar manzon Allah saƙon da ya zo da shi ya game duk buƙatar ɗan adam in dai bukatar dan adam akan addini ne manzon Allah ya game dishi baka tabbata musulmi ba sai ka yadda da wannan zuciyarka ta kudurta cewa sakon nan da manzon Allah ya zo da shi cikakke ne saboda ka baya bukatar gyara baya bukatar a samu wani malami daga baya wanda zai zo ya warware mushkiloli ko kuwa dama annabi ya bar wani abu a daure saboda ka shi zai bude shi babu wannan kafin ma ka tabbata musulmi sai ka yadda cewa manzancin annabi Muhammad ya game bayi ya game maslaha ta bayi gaba daya fi ma'arifihim wa ulumihim wa a'malihim da ayyukan da muke bukatar mu yi ma Allah ilimin da ya kamata mu sani game da addini duk wani abu da ya shafi shari'a annabi ya zo da shi saboda haka annabi ba duniya ba sai da ya gama wa annahu lam yuhwij ummatahu ila ahadin manzon Allah kafin ya rasu bai bar al'ummarsa suna bukatar taimakon wani ba bai bari ba saboda kai sa ma yana daga cikin abin da malamai suke cewa hikimar da ta sa manzon Allah bai bar wasiya ta kalma ba dan ya nuna maka inda ya bar wani yace na bar muku wani to wannan yana iya hawa gurbin manzon Allah sai manzon Allah ya ki fada ya bar duniya bai ce komai ba ya nuna maka babu wanda zai hau gurbin annabi Muhammad babu shi tunda manzon Allah ya rasu duk abin da muke bukata ya karantar da mu saboda ka ba ma bukatar kowa yace ya hataju ilaihi al-ibad ibnu qayyim juzay ya ce wai abin da yan adam ke bukata a ce annabi ya bar mu muna da bukatar shi ga wajen wani ila man yuballighuhum anhu ma jaa bihi ana bukatar a samu malami wanda zai isar da ilimin da annabi ya zo da shi ga al'ummar manzon Allah yace wallahi babu wa umumun bin nisbati ila kulli ma yataju ilaihi saboda ka duk abin da dan adam yake bukata yace fi usulid dini wa furu'ihi abin da ya shafi ilimin tauhidi da abin da ya shafi ilimin fiqhu yace fari salatuhu kafiyatun shafiyatun ammatun sakon da annabi ya zo da shi ya isar ya gamsar kuma ya game komai saboda haka yake cewa la tuhwij ila siwaha al'umma ba ta bukatar wani ilimi wanda annabi bai zo da shi ba inda game da Allah ne wala yatimmu al-imanu bihi illa bi isbati umumi risalatihi fi hadha wa hadha ba zai yiwu ka ce kai musulmi ne ka yadda da manzancin annabi Muhammad ba wallahi sai ka yadda da wannan ka'ida sai ka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar komai ba kafin annabi ya tafi ya karantar da mu ibnu qayyim juzay ya ce qad tufiya rasulullah wa qad allamahum kulla shay'in hatta adab at-takhalli kafin manzon Allah ya bar duniya sai da ya karantar da musulmai duk wani ilimi har yanda dan adam zai biya bukatarsa yanda zaka yi fitsari da yanda zaka yi bahaya yanda dan adam zai yi fitsari da yanda dan adam zai yi bahaya da yanda zai yi tsarki kaga in aka ce an koya wa mutum ma tsarki kawai kai ka sani babu wani ilimin da ya rage saboda haka sai ya ce to ba nan ba kawai ba adabal jima'i hatta yanda dan adam zai yi jima'i sai da manzon Allah ya karantar wan naumi yanda dan adam zai yi bacci wal qiyami yanda dan adam zai tashi yana filfilu wal qu'udi tsayuwar sallah da zaman sallah wal akli da cin abinci yanda kamata a ci wa sharabi da abin sha yace war rukubi da yanda za a hau abin hawa wan nuzuli da yanda ya kamata a sauka daga kan abin hawa was safar yanda za a yi tafiya wal iqamati yanda ya kamata mutane su zauna a gari yace was samti da yanda ya kamata mutum ya sabar ma kansa rayuwar shuru bil kalami da kuma inda yake cancantar mutum ya yi magana wal uzla da inda ya cancanta mutum ya kaurace wa mutane yace wal hulda da inda ya kamata a ce kana hulda da mutane wal gina da yanda ake amfani da wadata yace wal faqri da inda ake kulawa da talauci wa sihhati da lafiya wal maradi da rashin lafiya wa jami'i ahkamil hayati duk wani hukuncin da ya shafi rayuwa wal mauti da na mutuwa yace hatta ilimin ma da yafi karfin mu ibnu qayyim juzay yace ilimin da yafi karfin mu wanda har abada ba za mu same shi ba ya kai har abada ba za ka samu ba domin annabi ke gaya mana al'arshin Allah har ka bar duniya ba za ka ga al'arshi ba amma Allah annabi yana gaya mana ga al'arshi ga yanda take ga masu daukanta ga yanda za ta kasance a kiyama manzo Allah ya mana bayani da al-kursiyu annabi ya gaya mana mala'iku ba ma ganin su aljanu ba ma ganin su annaru wal janna ya gaya mana wuta da aljanna da yan wuta da yan aljanna wa yawmal qiyama duk wani ilimi inda ya shafi addini wallahi babu abinda manzon Allah ya rage saboda ka a ce wai daga baya za a samu wanda zai gaya maka wani lakani saboda ka zaka ji ana cewa ai ga wani malami ya san sirrin Fatiha daga wani iblis ko so sirrin Fatiha indai daga manzon Allah ne ai ba sirri saboda manzon Allah ya karantar a bayyane muna da hadisai ratata game da ilimin Fatiha amma ce ya san sirrin Fatiha to boka ne ba magana sirrin Fatiha bane yana so ya raba ka da Allah ne kuro so ibnul qayyim tuzi ya ce wa bil jumla adun qule faja'ahum bi khairi dunya wal akhirati bi rummatihi adun qule ibnul qayyim tuzi ya ce a takaice in dai al khairin duniya da lahira in ka ce kana neman sa a wajen wani wanda ba manzon Allah ba wallahi kai aikin banza dan Allah ya san da duk wani malami amma bai aiko shi ba ya aikowa annabi Muhammad saboda kai Allah yake cewa wa in tuti'uhu tahtadu in dai za ku bi manzon Allah za ku shiri amma idan ka ce za ka bi malami ya dinga tsara maka yadda za ka yi yace lam yuhawwijhumullahu ila hadin siwa duk alqur'ani babu inda Allah ya dora al'umma ga wani in banda manzon Allah saboda ka za a ce ati'ullaha ati'ur rasula shikenan ati'u ya kare na gaba sai aka ce wa ulil amri babu ati'u saboda ka babu kamar manzon Allah ana biyayya ga shugabanni ne idan sun yi umarnin da ya dace da umarnin Allah da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka babu ko shakka duk mutumin da zai tsara ma mutane wanda za su aikata a matsayin ibada yana gamuwa da abubuwa guda uku na daya Allah ya tabbatar mai shirka ne am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah nabiyu Allah ya tabbatar yana tsananin fushi da mai yin haka saboda ka Isa ya ce in ba dan yayi alƙawarin jinkirin azaba ba daga lokacin da wani yake tsara ibada ma wani nan take Allah zai halaka shi amma Allah ya yi alƙawari zai jinkirta a ƙarshe fa Allah ya tabbatar azzalimi ne to meye za makomar azzalumai
tara zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير
تولنكم الله يهدى الظالمي قبعد دا ما هيكم الله يركي نصب دا هكو انت الظالمي to kaga wanda ya bida shi kuma ya cuci Allah ne to Allah ya hada zalimai gaba da yansu Allah ka saba ma ciki da wanda zai cuci Allah hakkin sa na addini da wanda zai cuci bayin Allah ya kwace musu dukiya da wanda zai halaka su duk wani zalimi Allah ya ce tara zalimina mushfiqina mimma kasab zaka ga azzalumai suna tsananin tsoro dalilin me saboda abin da suka aikata saboda ka in ka lura azzalimi bai ji tsoron Allah ba a duniya domin da ya ji tsoron Allah da bai zalimci ba bai ji tsoron Allah ba a duniya saboda ka in zai kashe mutum baya ma shakka gani yake ma abin daɗi ne sai ya kashe ya kwace dukiya ya wulakanta ya yi fyaɗe ai kaga bai ji tsoron Allah ba ko to shi yasa a lahira ya samu tsoron da babu kamarsa Allah bai kira shi al-khawfu bai ce al-ishfaqu tara zalimina mushfiqin zaka ga azzalumai masu tsananin tsoro to wannan ya dace da hadisin manzon Allah
sallallahu alaihi wasallam
saboda ka musabar makan mu wannan hadisin ya kamata mu haddace shi, mu rika tuna shi har ranar da za mu bar duniya. Me ya hadisin? Wallahi hadisin yana da fa’ida. Manzon Allah ya ce, Allah da kansa ya yi rantsuwa, kaga alhadisul Qudusi kenan. Allah ya ce, wa izzati na rantse da buwaya na la ajma'u ala abdi khawfaini, ba zan haɗa tsoro biyu ga ɗan adam ba, sai da Allah ya rantse. Allah ba zai haɗa tsoro biyu ga ɗan adam ba, wala ajma'u lahu amanaini, ko ba zan haɗa kwanciyar hankali biyu ga ɗan adam ba. Allah ba zai haɗa maka tsoro biyu ba, Allah ba zai haɗa maka kwanciyar hankali biyu ba. Saboda haka, fa in aminani fi duniya, idan ya sake da ni, ya saki jiki da ni, bai ji tsoro na ba a duniya, a khaftuhu yawmal qiyamah, a ranar tashin kiyama, dan ba shi tsoro. Don haka duk wanda bai ji tsoron Allah ba a duniya, ya zauna da jira zai ji tsoron Allah a lahira. Kaga kenan ya kamata mu sabar makawunan mu tsoron Allah daga nan. Allah ya ce, wa idza khafani fi dunya, idan dan adam ya ji tsoro na a duniya, ammantuhu yawmal qiyamah, a kiyama kuma sai in bashi amana. To dama amfanin tsoron Allah kenan. Me ya hana ka kasace dukiyar wani? Tsoron Allah. Me ya hana ka yi zina? Tsoron Allah. Me ya hana ka yi fyaɗe? Tsoron Allah. Me ya hana ka kashe mutane, ka yi kwace? Tsoron Allah. To kaga in ka ji tsoron Allah a duniya, a lahira sai ka tashi lafiya lafiya. Amma idan ka nuna babu Allah, saboda ka ƙarfinka zai baka, ka iya rikon bindiga, ko ka san yadda za a samu babba, saboda ka za ka iya hallaka kowa saboda ka ji daɗin duniya, ka ga kenan ka saki jiki game da Allah a duniya, kana ganin Allah bai ganin ka. Sai Allah ya ce, to ka jira haɗuwarmu a lahira, za ka ji tsoro. To abinda Allah ya fassara mana a nan kenan, ya ce, tara zalimina mushfiqina, za ka ga azzalumai suna tsoro. Menene tsoron? Mimma kasabu, saboda abinda suka aikata. To amma tsoron nasu zai amfani ne? Tsoron azzalumi a lahira ba zai amfani ba. Shi yasa sai Allah ya ce, wa huwa waqi'un bihim, wannan abinda suke tsoron babu makawa, nazilun bihim la mahala, sai ya same su, saboda duk wanda ya zalunci sai an mai sakayya. To kaga kenan tsoron da suke ma bai da amfani. Wannan kamar da Allah ya kawo ne a suratul kafi ayata 49, wa wudi alkitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Kaga sai ya dace da abinda Allah ya faɗa, tara zalimina mushfiqina mimma kasabu, zaka ga azalimai suna tsoro. To shi tsoron mumini a duniya ya amfane shi. Tsoron mumini a duniya yana amfana sa, saboda Allah ya ce, innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, والذين هم بآيات ربهم يؤمنون, والذين هم بربهم لا يشركون, والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Sai Allah ya ce ne, kaga da Allah ya kirga siffofin bayansa, siffa ta farko ita ce tsoron Allah, saboda duk sallarka, duk azuminka, duk wani alkhairin da za ka yi, in baka bar saɓon Allah ba, ibadarka ba ta tasiri. Saboda haka sai Allah ya fara da alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, sannan aka ce walladhina hum bi rabbihim yu'minun, walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, sannan aka kawo ibada. Ashe kaga tsoron Allah shine farko. Tsoron Allah shike raba mutum da shirka, tsoron Allah shike sa mutum ya dage ta wajen kusantar Allah, tsoron Allah shi ke sa mutum in yayi alkhairi ya rika ganin ma alkhairin ba a karba ba. To sai Allah ya ce, walladhina amanu wa amilu salihati, wadanda suka yi imani suka yi ayyuka ingantattu, fi rawdatil jannat, wadannan suna dausayin gidajen aljanna. Allah ka samu ne. Kaga Allah ya yi bayanin azzalumai, sai ya ce to wadanda suka yi imani kuma Allah yana kai su dausayin gidajen aljanna, wannan ita ce liyafa gare su. Lahum ma yasha'una inda rabbihim, suna samun duk abin da suka so a wurin Allah. Sai Allah ya ce, zalika huwa al-fadlul kabir, wannan ita ce falala mai girma. Saboda ka kai kokari ka rabu da duniyan nan ba tare da ka tsara ma wani ibada ba, illa ka karantar da shi abinda manzon Allah ya tsara. kai kokari kaga cewa ka bar duniyar nan baka zalunci kowa ba baka zalunci Allah ba baka zalunci bayin Allah ba sai Allah ya ce to makoma ita ce dausayin aljanna sai Allah ya dada tunatar da mu wannan ni'imar me yace
zalikal ladhi yubashiru Allahu ibadahu alladhina amanu wa amilus salihat قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترب حسنة نزل له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك وينهى الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور
يتي ذلك الذي يبشر الله عباده وأن البشرني الله يكيم باينسا البشرني سوى ذاك مداجي مغتشي ور mun yi imani mun yi ayyuka masu kyau dan abinda Allah ke faɗa kenan alladina amanu wa amilus salihati imani da aiki na kwarai ba wai imani kadai ba aikin ka kuma ya zama mai kyau to Allah yana mana albishir alladina amanu wa amilus salihati sai Allah ya ce ul ka gaya wa mutanen makka la as'alukum alaihi ajran bana neman lada akan isar da manzancin annabi Muhammad gare ku manzancin Allah gare ku Allah ke gaya ma Annabi Muhammad bana ka gaya musu bana neman lada ku biya ni lada akan isar da manzancin Allah gare ku abinda kawai nake so da ku illal mawaddata fil qurba soyayya ta dangantaka na da ku soyayya ta dangantaka na da ku don a wannan ayar akwai kuskuren fassara da akai ana kuskuren fassara kwarai saboda haka yasa malamai suka yi ta matashiya akai Allah ya ce wa man yaqtari hasanatan nazil lahu fiha husna Allah yana ƙara zaburar da mu yace duk wanda ya aikata mai kyau za mu ƙara mar lada akan aikin da yayi saboda haka yanzu misali inda zaka yi sallah daya karka dauka lada ɗaya za a baka nazil lahu za mu ƙara mar fiha husna mu ƙara masa kyawawan lada akai kai kayi daya sai a baka lada goma wani a bashi lada saba'in wani a ninka mar ninkin ba ninki inna Allah ghafurun shakur lalle Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan godiya ne akwai hadisin da Imam Bukhari ya kawo zaka gani a tafsirin wannan aya hadisin yana sahih Bukhari hadisin 4818 Sa'id ibn Jubair tabi'i yake ba mu labari ya karanta ayan nan a gaban Abdullah ibn Abbas yace su ila an kaulihi sai aka mar tambaya to ga abinda Allah ya ce annabi ya gaya wa mutanen makka ban nemi ku biya ni lada ba sai dai soyayya fil qurba me fassara nan ana tambayan sai shi tabi'in sai ya karambani kasan ana samun irin waɗannan malami na zaune wani zai yi tambaya kafin malami ya bada amsa sai wani daga cikin makusantan malamin kawai ya bada amsa to abin da ya faru kenan wani yayi tambaya me ma'anar illal mawaddatu fil qurba Abdullah ibn Abbas kafin ya bada amsa sai Sayyid ibn Jubair yace illa an tawaddu zawi qurba Muhammadin ni ban nemi ku biya ni lada akan isar da sako ba sai dai ku so dangin manzon Allah ku so dangin annabi Muhammad wato iyaka ladar da zaka biya annabi shine ka so danginsa yana rufe baki sai Abdullahi ibn Abbas yace ajjalta kayi garaje da ka dan jinkirta malami ya faɗa da ka samu ilimi kayi garaje sai Abdullahi ibn Abbas yace masa ai wannan amsar da ka bayar inda a ce ma kayi tunani zaka gane bata yi ba da zaka gane innahu lam yakun batun min quraish domin duk quraishawa babu tsatso guda illa li rasulillahi minhum qaraba face annabi yana da kusanci da dukkansu, saboda ka duk wata kabila ta Qurayshawa annabi yana da kusanci da ita. Saboda ka in kace ma'anan ayan ban nemi ku biya ni lada ba sai dai ku so dangina, ashe kenan son dangin annabi Muhammad ya zama ladar isar da sakon shi gare ka, ya nuna zaka so musulmi ka so kafiri. Saboda ai dangin annabi ba dukansu ne suka musulunta ba, ko ba haka bane? Ba duka dangin bane suka musulunta. Yace to idan ka ce ai ladar annabi shine mu so danginsa, ai akwai dangin manzon Allah da sun mutu kafirai, to ya za a yi ka so kafiri? Shine sai Abdullahi ibn Abbas yace ba haka bane. Yace masa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya faɗa, lakin qala illa al-mawaddatu fil qurba, abinda Allah ya faɗa kawai kenan, wato soyayya makusanci. To anan shine ibnu taymiya in ka dubi littafin sa da ake kira Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyya, yana juz'i na 4 shafi na 26 haka kuma shafi na 562 da ya kawo fasara Abdullah ibn Abbas, sai yace kana min kibari ahli al-bait, idan ana maganar makusantan annabi, to ai shi kansa Abdullah ibn Abbas yana ciki ko? Abdullah ibn Abbas dan babban manzon Allah ne, ashe kaga yana cikin makusantan manzon Allah. Walakin qala, saboda haka ka kiyaye larabci, idan baka lura da shi ba sai kai mummunan kuskure wajen fassara. Yace illal mawaddata fil qurba, fil qurba soyayya saboda kusanci na da ku. Yubayyin zalika annar rasula, shine ibn taymiya yace ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yasalu ajran aslan, manzon Allah bai taba neman a biya shi ladan aikin da yayi na isar da manzancin Allah ba. Inna ma ajruhu ala Allah, ladar manzon Allah tana wurin Allah, kuma Allah ya gaya mana duka manzanni haka nan suka yi ta faɗa. Wa alal muslimina muwalatu ahli baiti, amma dole ne musulmai su so zuriyar manzon Allah, dole ne musulmi ya zama yana son dangin annabi Muhammad. Sai ya ce amma son dangin annabi bi adillatin ukhra ghairi hadhihi al-aya, idan zaka yi magana akan aso dangin annabi kar ka dauko wannan aya, wannan ayar ba ta magana akai. Yace domin kuwa abinda take karantar da mu, idan aka ce al-mawaddatu li zawil qurba daban da al-mawaddatu fil qurba, al-mawaddatu fil qurba shine soyayya saboda kusanci. Wato annabi yana cewa ni ban ce ku biya ni lada ba, amma abinda kawai nake roƙonku shine soyayya saboda kusanci na da ku. Wato kar a samu ƙiyayya tsakanina da ku. Wannan ya zo ne a farkon musulunci, lokacin manzon Allah yana garin Makka. Saboda haka yasa idan ma ka ce ai wannan aya tana magana akan zuriyar manzon Allah a so su, shine sai Ibn Taymiya ya ce to ai lokacin da Allah ya saukar da ayan Sayyiduna Ali bai ma auri Fatima ba, bare ma a haifi ƴaƴan, bare ma a yi maganar son Ali da Fatima da ƴaƴansu. Lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ga annabi Muhammad sallallahu wasallamu alaihi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim,
amin,
innaka hamidun majid,
amin.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.